d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 25 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa masana na ganin juyin mulkin Sudan ba a rabu da bakar bane. Muna dauke da rahoto kan hakan. Haka kuma bayan kaddamar da kudin yanar gizo da ake kira e-naira da babban bankin Najeriya yau Litinin, za mu ji wannan kudi da ake magana a kai daga bakin masani. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da ake ciki a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Sojojin Sudan sun kwace mulki a wani juyin mulkin da aka bayyana a yau Litinin, inda wani babban janare ayyana dokar ta baci a duk fadin kasar, tare da sanar da kawo karshen kwamitin haɗin gwiwa na farar hula da sojoji wanda ya shugabanci kasar na tsawon shekara biyu. General Abdul Fattah al-Burhan ya yi jawabi ta talabijin bayan da dakarun soji suka kama Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an tsohuwar majalisa mai mulki.
Mun dauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kauce wa tafiyar da muka dauko ta juyin juya halin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa kasa karkashin mulkin farar hula ta hanyar yin sahihin zabe. Saboda haka, a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya, da farko mun yanke shawarar ayyana dokar ta ɓaci a duk fadin kasar.
Janar din ya ce ya rusa majalisar da gwamnati ne saboda rigingimin siyasa da ke barazana ga tsaron kasar, kuma ya sanar da cewa ba da dadewa ba za a nada sabuwar gwamnatin kwararru. Dan jarida Michael Atit, wanda ke babban birnin Sudan, ya fada wa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa dubban masu zanga-zanga sun cika titunan Khartoum sakamakon rahoton kama Hamdok. Ya kuma bada rahoton jin karar harbe-harben bindiga da ganin tayoyin da aka kona akan titina.
In and out of Khartoum International Airport has been suspended.
An dakatar da tashi da saukar jiragen sama a birnin Khartoum. Sannan an katse hanyar internet da sauran hanyoyin sadarwa, kuma dubban 'yan kasar sun fita kan titina don yin zanga-zangar adawa da kwace mulkin da dakarun kasar suka yi a hannun gwamnatin rikon kwarya a kasar ta Sudan.
Kwamitin likitocin Sudan ya yi zargin cewa mutane biyu sun mutu lokacin da jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zangar wuta. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi, yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kuɗaɗe da za a samu da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi, wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau Litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ya karɓi bakuncin shugaban jam'iyyar Democrat na majalisar dattawa Chuck Schumer a gidansa na Wilmington da ke jihar Delaware, tare da Senator Joe Manchin na jihar West Virginia, ɗaya daga cikin muhimman 'yan majalisa biyu a cikin jam'iyyar Biden ta Democrat, wanda ya yi kira da a rage kuɗaɗen da ake shirin kashewa na $3.5 trillion, waɗanda su ne kuɗaɗe mafi yawa cikin shekaru 50 da ake fatan za a kashe su wajen kai dauki ga Amurkawa. Sanarwar da ofishin yada labarai na fadar White House ta fitar ta ce su uku sun yi tattaunawa mai ma'ana kan shirin aiwatar da manufofin gwamnati ta Biden. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba za a samu galaba akan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus, barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshenta. Tedros ya ƙara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata, ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci, amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace. A cewar hukumar WHO, batutuwan siyasa da neman riba na daga cikin abubuwan da suka kawo cikas a yunkurin da ake na ganin an yi wa kashi 40 cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa allurar rigakafin cutar ba batun samar da allurar ba. Ya kuma buƙaci masu sarrafa allurar rigakafin da su raba ilimin yadda ake hada allurar da lasinsin yinta tare da kawar da shingayen haƙƙin mallaka. Ƙungiyar Amnesty International ta ce ranar Litinin za ta rufe ofishinta a Hong Kong saboda barazanar da ma'aikatanta ke fuskanta sakamakon dokan tsaron ƙasa da Beijing ta sanya wa birnin. Wannan shawarar ta kawo ƙarshen kasancewar ƙungiyar a birnin, wacce ta kwashe sama da shekaru 40 a yankin na Hong Kong tana aiki, kuma ta zo ne yayin da jami'ai suka sake ɗauko salon tsarin mulkin China. Ƙasar Sin ta kafa dokar tsaro ta ƙasa a watan Yuni da ya gabata don mayar da martani ga zanga-zangar demokradiyya da ake ta yi a wani matakin da ya sauya yanayin siyasa, al'adu da dokoki na Hong Kong, tare da saka dokar da ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da China ke amfani da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Turai gwamnatin ruwan kwariya da ta shirya koma mulkin demokradiyya a Sudan da sojoji suka yi bai zama wani abin mamaki ba ga waɗanda suke bin siyasar Sudan. Masu sharhi kan Sudan da suka zauna shekaru da dama a birnin Khartoum na cewa dama Turai gwamnatin El Bashir ba shi ke nuna tsamin hannun sojoji a mulkin kasar ta gabar Bahar Maliya ba. Nasir Adamali Kaya na dauke da wannan rahoton.
Tajmid amal lajnat izalat at-tamkin hatta tatim muraja'at manhaj 'amala satatawalla idarat.
Gaban mulkin sojojin Sudan General Abdel Fattah Burhan ke shawo kan mutan Sudan bayan tura majalisar rikon kwariyar farar hula karkashin Prime Minister Abdullah Hamdok.
At-tamsil al-'adil li kulli ahli Sudan wa atyafu wa fi'atu.
Burhan na nuna hukuma mai karfi za ta mai gurbi cikin adalci da sauraron ra'ayoyin al'ummar Sudan har ya kai ga lokacin zabe da tun farko aka tsara a watan Yulin shekara ta 2023. Da yake wannan ba shine yunkurin farko na kawar da 'yan rikon kwariyar ba, masu sharhi na cewa dabarar kwantar da tarzomar jama'a ne ta sa kawar da gwamnatin tsohon shugaba Umar Hassan al-Bashir, amma ba wai don sojoji ko tsoffin sojoji na marmarin barin madafun iko ba. Imran Adam Shuaib, wanda ya karatu da zama tsakanin babban birnin kasar Khartoum da Omdurman, ya ce zai yi wuya sojoji su sakar wa farar hula mara.
Duk mutumin da aka ce ya yi mulki har tsawon shekara 30 ya yi plantin yara a cikin gwamnati. Al-Bashir in ka kalla ya shekara 30 yana mulki, kuma tsawon shekara 30 din nan ko da soja ne ya shiga tun daga shekarar farko, kaga alalace zai ga kusan major general. Kai kana expectin cewa ko da juyin mulkin da aka ce an yi na farko, sai ka san kawai duk wasan yara ne da drama da aka shirya cewa aka ce an kama Bashir an yi wani abin nan. Saboda in ka duba abin da ya biyo bayan juyin mulkin farko, an yake mai hukunci na zama gidan gyaran hali har tsawon shekara 2. Kana duba sai ka ga cewa abin kawai drama aka shirya, dole mutanen Bashir din nan suna nan lokaci suke jira kawai da za su zo su shirya juyin mulki. Kuma abin da ya faru kenan a yanzu. Kawai duk wata drama sai aka ce wai rigima ta siyasa, da ba siyasa ba za su taɓa tasantawa tsakaninsu ba, kawai da hayaniya ce. Dole al-Bashir ne da mutanen su za su dawo, tunda suka bar gwamnatin. Dama suke da tattalin arziki, suke da bankuna, suke da komai, gaba ɗaya sai ƙasar ta kasa zama lafiya.
In ka kula mutane sun fantsama kan tituna suna cewa ba su yadda ba sai an dawo da fararen hula.
Su mutane ai dama yaudara su ake, aka fito da sunan addini Allahu Akbar da ake aida, shikenan za ga mutane sun koma dama gyara suke nema. Cito za a gyara, za a gyara, shikenan abin da ya faru kenan wacce karan dama.
In za a tuna sojoji sun kifar da gwamnatin El Bashir a ruwan sanyi a shekara ta 2019 bayan gagarumar zanga-zanga, inda har aka yi alwashin mika shi ga kotun duniya don fuskantar hukuncin fitinar Janjaweed, amma hakar hakan za ta yi wuya ta tadda ruwa don tsarin tsohon sojan na bishiya mai dogayen jijiyoyi. Nasiru Adamali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamali Kaya. Yayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon salon amfani da kuɗin naira ta hanyar yanar gizo da ake kira e-naira, ko menene bambancin wannan kuɗi da naira ta takarda da kowa ya saba amfani da ita, da kuma tasirin ta ga tattalin arzikin ƙasa? Tambayar kenan da wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya yi wa masanin tattalin arziki Dr. Dauda Kwantagura.
Shi wannan kuɗi e-naira watan wani nau'i ne na kuɗaɗe da yanzu hada-hadan kuɗi na duniya ya mai da hankali, watan hanyar samar da kuɗi wanda ba na takarda ba, saboda a samu sauki na biyan kudade ko kuma na cinikayya tsakanin jama'a. To ita inera kamar yadda na yi maka bayani nau'i ne na irin wayannan kudade din. To bayan inera kuma akwai wasu nau'i na wasu kudade da aka hito da su wanda da yawa mutanen Najeriya suka shiga ciki, kuma waɗanda matsalolin wayannan irin wayannan kudin da ba na takarda ba shine a samu wasu hukumomi ne suke kula da su wayanda idan sun yi ba daidai ba za su tsawata musu. To kaga a maimakon irin wayannan kudaden shine ita Najeriya ta shiga sahu na farko na kasashen da suka fito da irin wayannan kudade. Makasudin irin shi wannan kudi din watan inera shine watan kudi ne kamar yadda na takarda yake. To sai dai shi wannan kudin ba lalle bane sai a takarda, za a iya amfani da kimiyya na fasaha a rika cinikayya ana biyan kudade tare da wayannan takarda ba tare da kaga ba tare da mutum ya rike wayannan kudade a aljihun shi ba, kuma kana a gani zai rage wahalhalun da ake samu wurin cinikayya ko kuma wurin biyan kudade idan an yi cinikayya tsakanin jama'a. To wannan kudi ana ganin zai rage wayannan wahalhalun kuma zai inganta shigar da mutane da yawa, mutanen da ba sa ajiya a bankuna ko kuma ba sa hulɗan kudi sai dai na takarda. Kaga yanzu ana ganin wayanda suke da matsakaicin ilimi za su iya shiga cikin wannan tsari, kaga cewa an ƙara samun yawan mutane wayanda suke harkan kudi, suna hada-hada na kudi. Kuma a bangaren babban bankin Najeriya wannan abin zai iya taimakawa ya rage kudaden da take kashewa na buga kudade, sannan kuma da irin yawan kudade da suke yawo a ƙasa wanda ana ganin wannan zai iya hawar da farashin kayayyaki.
To doctor, ba ka ganin cewa musamman irin ƴan fuwan da yahu-yahu ɗin za su yi amfani da wannan dama wajen damfaran al'umma ko ma ƙasa a waye gari wasu kudade sun ɓace bat?
Kuma a wani ɓangare kamar yadda ka ce ba mamaki mazambata da ƴan damfara su yi amfani da wannan dama su cutar da jama'a. To amma ana ganin duk waɗanda za su shiga wannan tsari na wannan kuɗi da ba na takarda ba dole za su samu wani ilimi da wani fahimta na yadda za su gudanar da za su kare kudaden su na ajiya. Don wannan kamar shi ma kudin ajiya ne, kamar yadda mutane suke ajiya a banki suke kokari su kare sirri na bayanan su yanda wani ba zai shiga ya kwashe musu kuɗi ba. To haka ma wannan tsarin dole wayanda za su shiga su ma za su samu hanya da za su kare sirrin bayanan su yanda wa ƴan damfara da masu amfani da duniyar gizo za su shiga su kwashe musu kuɗi.
Dr. Dauda Muhammad Kwantagora kenan, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya. Baban ya jibirin murya Amurka daga Najeriya.
A gaiyi da baban gida jibirin. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Shehu'ar Jau Literature Slobat ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Najeriya, 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 babbar ƙasa, ku zo ne kishin ƙasarmu Najeriya. Sallam sallam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya. Musulmai kiristan mu haɗa kai mu daina nuna wariya, mu kalli kanmu ƴan uwan jini don mu samu cigaban ƙasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu ɗan tsaya mu waiwaya, shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun ƴancin ƙasar mu ai Najeriya, don haka kar mu yi wasa a kasarata. Ƴan uwa ba kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin ƙasashe na duniya. Gare mu wai akwai ƙasar da shin tazarta ai Najeriya? Babu babu kai wallahi, mu da Najeriya muke ta yin tukiya.
Najeriya, 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 babbar ƙasa, ku zo ne kishin ƙasarmu Najeriya.
Muna da arzikin ƙasa a nan.
To yanzu kuma lokaci ne da sani shi Aibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman
a Najeriya. Matafiya waɗanda suke cikin jirgin ƙasan da aka kaima hari da wani nakiya akan hanya sun ji abin mamaki da ya kaɗa hanjin cikin waɗanda ta rutsa da su, lamarin da kuma ya kawo dogon ajiyar numfashi a zukatan sauran dangi da ke faɗin tarayyar ƙasar, bisa tunanin abin da ka iya faruwa nan gaba matuƙar ba a hattara ba. Wato, wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba ne suka dasa nakiya a titin Dogo, wato hanyar da jirgin ƙasa yake bi a ranar Larabar da ta gabata. Wani al'amari ya rutsa ne da jirgi na ƙarshe na ƙasa wanda ya taso daga Abuja kan hanyarsa ta zuwa Kaduna, dauke da fasinjoji masu yawa. Dama jirgin ƙarshe ya fi ɗaukan fasinjoji masu yawa waɗanda galibinsu sukan je kasuwanci da kuma harkokinsu na bidar halaliya a jirgin safe su dawo a na dare. Da wannan iftila'i ya faru, nan fa aka ja aka tsaya. Ga irin maganganun da ya fito daga jami'an tsaro da injiniyoyin da suka fito daga cikin wannan jirgi don su ga menene ya faru ya so ya kada musu jirgi, wanda kuma ya fashe hayyatar watsa gilasai na wajen matukin jirgin.
They set explosive on the rail and broke the rail at kilometer 137. Can you imagine? See? Complete. But how come we will pass?
Jirgin nan breda, wancan ba wurin
jirgin. Shi dai wannan yana cewa, an nasa wani na'ura ne mai fashewa. Suka katse layin dogo gefe guda ya yanki abinda ka iya cewa kamar mazara'i guda ne. A daidai kilomita 137 daga Abuja kan hanyar zuwa Kaduna. Kai kaga abin ko? Ya ma aka yi muka ketare wannan abin jirgin nan ya wuce bai faɗi ba. Irin kalaman da suka fito kenan a bakin matukin jirgin Ziyau Yusuf Hashimu ɗan jihar Bauchi.
Look at inda muka tsallake.
Yanzu nan fa.
Yanzu fa.
How did we pass here?
See what I passed here.
Here. Don't pass and pass here.
Aladole dai, hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya ta dakatar da sufurin jirage har na tsawon kwana biyu sai ranar Asabar ɗin da ta gabata ne aka ci gaba da ɗaukan fasinjoji Kaduna Abuja, Abuja Kaduna. Shin ko yaya za ka ji da a ce kana cikin wannan jirgi ne wani abu ya fashe sannan jirgi ya ja ya tsaya a cikin dokar daji cikin dare kuma ko tsaya na tsawon sa'o'i? To irin wannan tunanin shi ne abin da yake cikin zukatan waɗanda wani iftila'i ya rutsa da su. Shi dai wannan jirgi ɗauke da fasinjojinsa makil sun iso tashar jirgin ƙasa na Rigasa da ke Kaduna da misalin ƙarfe 2 da wajen minti 18 na dare, kamar da yadda mai binciken kuɗi na ƙungiyar direbobi na ka haya da ke tashar jirgin ya mani bayani. Ina nufin jirgin da ya iso nan?
Ya iso nan misalin ƙarfe 2 da kusan minti 18 kenan na dare. Amma mu mun jira ba dan komai ba, saboda mu taimaka wa passenger da za su kar su zama stranded, kar su zama cewa sun zo nan babu abin da za su hawo. Saboda haka sai muka tattara direbobin mu ga musu cewa kar kowa ya tafi, a jira sai jirgin nan ya zo. Dan mu a lokacin ba mu san abin da ya faru ba, mu dai mun dauka normal lalace wannan jirgi ya lalace.
Cunkoson da aka saba samu ban ganshi.
Wato dalili shi ne social media ta taka rawa a wannan abu. Kasan shanin mu 'yan Najeriya abu idan ya zamanto cewa na ashani nan da ni sai ga an yada shi. Amma abu na alkhairi in ya faru, me ko a yada shi kamar yadda aka yada na rashin alkhairin nan, to sai a samu karancin wannan. Mu kuma a nan da muke cin abinci a nan ba service na waya, balle mu ma mu taimaka wajen yada cha kai jama'a ku dawo fa wannan abin ya dawo.
Da karfe 2 ne kuka zo.
Yawwa,
da karfe 2 to za ku ga mutane suna ci, saboda wasu za su taso daga Kano, wasu sun taso daga Zaria, Katsina, ba za su samu halarta ba sai dai karfe 2.
Shin ko yaya kuka ji a waɗannan kwanaki biyu da aka yi ba aikin ɗaukar fasinja a wannan tashar na Rigasa?
Amma mu dai abinci muke ci a nan gurin nan dan kwana ɗaya biyu da aka yi babu jirgin nan. Wallahi, daga Lebura zuwa Shushaina zuwa mai wanke mota zuwa masu tallan abinci a gurin nan, wallahi ba ƙaramin tagayyara suka yi, babu jirgin. Wasu da mu direbobin nan suka dogara kamar masu sai da abinci su Shushaina mai yankan farce mai in ya zo ne ya ga babu mu shi ma kaga ta shafe shi. Kuma hakan ta faru, muna addu'a Ubangiji Allah ya kare wannan abu, Allah ya sa kare ya ƙara faruwa.
To yanzu dai aikin jirgin ƙasa na jigilar fasinjoji Kaduna Abuja, Abuja Kaduna an koma bakin aiki. Sai dai kuma abinda na gani kafin tashin jirgin ba fasinjoji kamar da.
To a gaskiya fi su billa ba mu tsammanin ma mutanen da suka biyo jirgin jiya za su biyo shi haka ba.
Ana ko?
Wallahi da
me za?
Sai da motocin mu sun kusa gari a nan gurin. Saboda mutane sun fi amanna da jirgin akan hanya.
Duk da abin da ya faru?
Duk da abin da ya faru.
To bincike da ya nuna cewa kullum hukumar jiragen kasa ta Najeriya tana samun naira miliyan 19 daga hannun fasinjoji a fadin Najeriya. Shin ko yaya wannan zai shafi tattalin arzikin kasa? Tambaya kenan da newa Dr. Ismail Ancau, ƙwararren mai sharhi akan tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna.
Na abu ne da yake mai ban tsoro kuma mai hadari saboda wannan hanyar ita ce da tilo da take sada kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya wanda tana da muhimmanci kwarai da gaske. Makami ko kuma wani irin nakiya da ya fasa hanyar jirgin wannan abu ne da yake bada tsoro. Idan muka kalla wannan hanya tana da muhimmanci, akwai zirga-zirga da ake yi, ma'aikatan gwamnati suna zuwa daga Kaduna da arewacin Najeriya suna zuwa Abuja suna aikace-aikacensu, sannan akwai 'yan kasuwa kuma da suke tafiya daga arewacin Najeriya zuwa Abuja zuwa kudancin Najeriya da sauran wurare wanda suke harka na kasuwancinsu. Wannan sanadiyan wannan ya sa akwai tsoro, jama'a sun bar kan hanya sun koma kan jirgi. Hanyar jirgin kuma ga abin da shi ma yake faruwa. To lallai zai shafa tattalin arzikin Najeriya, musamman yanda tattalin arzikin Najeriya an shiga tabarbarewa na farko an fita an sake shiga yanzu cikin ɗan shekaru kaɗan an shiga sau biyu amma an fita. Amma duk da haka tattalin arzikin gashi nan yana yawo ne, kuma irin wannan yanayi da ake maganin cewa ya kamata a faɗaɗa hanyar samun kuɗi na tattalin arzikin Najeriya, wato ba dogaro da man fetur kawai ba. A arewacin Najeriya ɗin nan a kusan kowace jiha akwai ma'adanai daban-daban wanda ba za su yi ƙasa da guda biyar ba, wanda wannan hanya ce da za a yi amfani da masu zuba jari na cikin gida na Najeriya kenan da kuma na kasashen waje don su zuba jari a samu ya zama an faɗaɗa tattalin arzikin kuma an ƙara samun kuɗin shiga. To da wannan barazanar hankalin masu zuba jari zai tashi, ba lallai ne su ci gaba da zama a Najeriya ba. Watannin baya ma akwai masu zuba jari foreign direct investment da kuma na zuba jari na kasuwan jari wanda suna tabar da Najeriya. To a yanzu abin ya ƙara firgita su za su sake fita, waɗanda kuma suke daga waje ba lallai ne su shigo ba. Sannan kuma hidimomin da ake na zirga-zirga na tattalin arziki tsakanin bangarori daban musamman bangaren kudu da arewa zai zama shi ma ya taƙaita, saboda akwai dakon kaya da aka yi tsakanin kudu da arewa, akwai kuma harkar kasuwanci da mutane suke gudanar da su, sanadiyyar lalacewar hanya da kuma rashin tsaro na hanyar suka dawo hanyar jirgi. To yanzu wannan kasancewa ya faru zai haifar da tsoro a zukatan 'yan kasuwa da kuma dukkan masu mu'amala.
Shin ina mafita ta hanyar tsaro? Hakan ya sanya na tuntuɓi ƙwararre a wannan fannin fita da Mejibashir don jin shawarar da zai bada.
To tunda an ce ana bincikawa za a bincika a ga abin da ya faru. Expert wato wanda yake sun san hanyar binciken explosives da waɗansu abubuwa.
To amma wani mataki ya kamata ɗauka na gaggawa a yayin da ake gudanar da wancan bincike na sanin musabbabin inda aka samu wannan makami?
To tunda wannan abin ya faru yanzu dama sun ce suna shirin haɗa hanya da waɗansu hanyar teknolojiya wanda zai nuna irin wa'innan abubuwan sun faru akan hanya ko na abu. Hanya mafi sauri a ƙara in dama akwai fato ake sa kan hanyar kamar yadda minista ya taɓa faɗi da ya ce ko na safiya kafin jirgi ya tashi akan yi tafiya kan hanya gani ko tana lafiya ko ba lafiya. To a ƙara yawan wannan zirga-zirgar.
To ai da ana da wani ɗan ƙaramin jirgi mai gudu ɗan kamar ɗaki ne guda yana ya ma jirgi gudu safi patrol. Wasu kuma na ganin cewa ya fi kamata a samu na'urorin da za su riƙa sunsuno duk wani wanda ya kusanci wannan titin jirgi in akwai wani abin da zai zama mai hatsari ga jama'a zai fara nuna alert.
Gwamnati kawai ta hanzarta maza-maza a je a sa wayannan abubuwa. Ne waɗansu kasashe suna da shi kan mutum ma ba zai iya taɓa yanda ka san kamar masu gyaran lantarki ne. In sun zo gyara kafin su taɓa wani wuri sai sun kashe wani wuri kafin su. A waɗansu kasashe wanda jiragen su ke amfani da lantarki haka abin yake. Wayar kan ita kanta hanyar jirgin tana da wuta. To idan an kawo wannan teknolojiya da suke cewa za su kawo zai taimaka ƙwarai da gaske. Amma kuma wannan jirgi da ka faɗi ɗin nan ɗan ƙaramin jirgi da kace na gudun nan ba gadan ne da zai sa ba za a dinga amfani da shi ba at least ya zaga wannan wurin ko da su uku ne a rana. Da safe da maraice kafin jirgi kaza 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 saboda magana na wannan jirgi mai gudu da aka ce yana zagaya wannan shine a ƙara intensifying frequency da shi wato lokacin da zai dinga tafiye-tafiye din nan.
Sani Shaibu Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer na fuskantar matsin lamba sakamakon mummunan koma bayan da kungiyar ke fuskanta kwana daya bayan mummunan kashin da ta sha a cikin gidanta na Old Trafford daga hannun Liverpool da ci 5 da nema. wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a cikin gidanta har da cibiyar ba tare da ta zura kwallo ko daya ba a cikin shekaru fiye da 60. Wannan lamari kuma ya kara tunzura magoya bayan kungiyar duk fadin duniya waɗanda tun da a can baya suka soma cire tsammani kan kocin kungiyar.
Sunana Umar Faruk Bukuyo. To mu dai a matsayin mu na magoya bayan Manchester United shekara da shekaru ba mu taɓa tunanin haka zai faru ba, amma kuma ga dukkan mai hankali idan ya dubi yanda shi wannan sabon kocin namu yake gudanar da wasannin shi ya san cewa za a rena, saboda bai san ainihin abin da ake cewa first 11 ba, ma'ana ƴan wasan shi guda 11 bai san yanda zai yi ya jujjuya su ba, to mu sa ko matsala bayan mu tana da matsala tsakiyar mu tana da matsala, amma tsakani da Allah bisa jiya mun sha walakanci an walakanta mu mun ji haushi mun ji takaici, kuma akwai matakin da muka dauka mu magoya bayan wannan kungiya ta Manchester United ba nan Nigeria ba, har su Turawa ma da suke cancewa ko dai mu kalli kwallo dake gaban mu nan wasanni guda uku ko kuma mu kaurace mu kallanta sai lokacin da ita hukumar kungiyar kwallon kafa ta Manchester dauke mataki akan shi. Duk wasannin mu daga nan har Disamba wasanni ne masu zafi, kuma ba mu tunanin cewa za mu kai ga gaci a yanda muke tafiyar hawainiya a yanzu.
Wani mataki ne kuke so a dauka akan shi?
To babba matakin da yafi in baya a kore shi, saboda ba zai iya ba. Average coach ne da Hausa, ma'ana coach mai matsakaicin coach, ma'ana bai da karfin da zai iya tafiyar da wannan kungiyar, saboda akwai ƴan wasa, ba wai babu ƴan wasa ba, muna da ƴan wasan wadatattu. Yanda zai juya su abin da kike mu fairin bai sani ba, yasa wannan da wannan kaga ƴan gaban mu kaga akwai irin su Lingard, akwai irin su Rashford, akwai irin su shi Greenwood da kuma shi Cristiano da kuma Cavani, kusan mutum biyar, amma bai san yaya biyu zai hada bai tafi da su. Ajiya a yanda mu muka yasa shi inda ma ainihin yasa Matic ne ya hada da Pogba, to da matsalar za su samu mun sauki, saboda Liverpool dogo kwallo suke long ball, kuma da suke amfani je suka fasa tsakiyan suka tafi suka ci mu, kuma duk kwallayen ko kwallon mu ta Atalanta haka aka yi, sai daga baya Allah ya taimake mu muka ci. To akwai matsala, mu bukatar mu a canza shi.
Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Majo Finnick ya kai wata ziyarar ba zata ga wasu taurarin ƴan wasan kasar da ke takale da Ingila, tare da zimmar tattauna batutuwa da dama da su, musamman ma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Duk da yake dai Finnick bai sami yin ido biyu da mafi akasarin ƴan wasan ba, to amma ya gana da Kelechi Iheanacho da Wilfred Ndidi da kuma Ogene Karo Etebo duk a gidajensu daban-daban. Ƴan wasan biyu Ndidi da Etebo sun kwana biyu ba su buga wasa ba sakamakon raunuka da suke fama da su. To sai dai Finnick ya sami kwarin gwiwa da ya tarar da su sun soma murmurewa daga raunin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyinna, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ce mulki a wani juyin mulkin da aka bayyana a yau Litinin, inda wani babban janare ayyana dokar ta baci a duk fadin kasar, tare da sanar da kawo karshen kwamitin haɗin gwiwa na farar hula da sojoji wanda ya shugabanci kasar na tsawon shekara biyu. General Abdul Fattah al-Burhan ya yi jawabi ta talabijin bayan da dakarun soji suka kama Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an tsohuwar majalisa mai mulki. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi, yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kuɗaɗe da za a samu da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi, wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau Litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba za a samu galaba akan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus, barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta. Tedros ya ƙara da cewa, muna da duk kayan aiki da muke bukata, ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci, amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Amina da tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarushin wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarki da hashin gumen ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.